a gaskiya dai inda na tashi na ga ake siyasa fadawai dan kana APC ko kana PDP wannan ba shi bane saboda yan siyasan kansu a hade yake suna cin abinci ne a kwano daya sai dai su bar mu matasa ko kuma sauran jama'a su ta fada a kansu da kuma sauran abubuwa
Maryam Nyako kenan matashiya daga Najeriya da bayani a game da yadda ta fahimci yan siyasa a kasar tsohon dan majalisar tarayya kuma babban manomi daga jihar Jigawa Halalu Faruk Adamu Aliyu ya kira ga yan Najeriya da su koya wa yan siyasar kasar hankali
wato yan siyasa na Najeriya yawanci akan yin gangamin masu hannu da shuni gallaza a talaka kullum nakan faɗi wannan misali in talakawa za su yi kansu adalci a duba abin da ya faru a jihar Edo shekara hudu da suka wuce dan takarar mu na APC yana jam'iyyar PDP dan takarar PDP yana APC akai wani juyin juya hali aka zo dan takarar ta PDP da ba abin da mun ci a kansa ba yazo ya mana takara namun kuma da ya ci a jam'iyyar ya koma PDP ya kada mu to amma dai abin da ke nufi ya kamata mutane su gane cewa talakawa misali a matsayin mu na masu hannu da shi ba mu rigima da juna wannan rigima akan talaka take ku su ta doke doke akan shirme a zo da karshe kuma mu a sama mu daidaita to kullun ina kiran ya kamata talaka su dinga koya mana hankali cewa kada fadan mu na sama na masu hannu da shi ya shafe su amma yawanci saboda jahilci sai ga har yanzu ba a daina irin wannan
Halalu Faruk ya bayyana hakan ne a wata hira ta musamman da murya Amurka a birnin tarayya Abuja
to idan ana so siyasa nan ta gyaru gyaran ba daga sama kada yake ba talakan kansa sai ya gyara kansa talakan kansa sai ya yi yadda kan cewa in mutum ya zo da kuɗi a karbi kuɗin sa amma an tabbatar azzalimi da kar a zabe shi wannan shine zai kawo gyara
a wani bangare kuwa yayin sharhi kan babban zaben shekarar 2023 mai gabatuwa mataimakin dan takarar shugaban kasa wato Omoyele Sowore gargashin inuwar jam'iyyar AEC Barista Haruna Magashi ya ce
a lokaci yayi da yan Najeriya za su nuna wa yan siyasa musamman yan takara da kuma manya-manyan shugabannin jam'iyyun siyasa cewa an daina amfani da su domin a ba su dan kuɗi kalilan a sai musu makamai su zo su yi fada tsakanin su da junan su bayan su kuma asalin yan siyasan suna can suna zaune a tebur ɗaya suna shan ruwa suna shan shayi tare lokaci ne da yan Najeriya za su nuna cewa abin da yake makamin su yanzu shine katin zabe da kuma dangwale ƙuri'a
ita ma malama Fatima Hamza ta ce cancanta ya kamata yan Najeriya su rika bi wajen zaben shugabanni ba jam'iyya ba
kawai in mutum ya fito wanda ya dace ko a wace jam'iyya ce kawai a yi shi dan ni ban yarda da wannan gaba ɗayan ba sai ki ga an yi abin gaba ɗaya daga baya kuma sai ki gani sun dauko su ma su gangara daga wannan jam'iyyar su koma wannan jam'iyyar kai kuma an barka a can wai kai kana cewa ka zabi jam'iyya to ya kamata mu duba wannan lamarin sannan kan ba mu yarda da wannan sama da kasan ba
Malam Hamzat Lawal shugaban kungiyar Connected Development ne ta fita ta sa ido kan ayyukan ci gaba na kasa ya ce
ta zabe na zuwa ina kiran jama'a musamman matasa na Najeriya ku tashi ku nema katin zaben ku
za iya cewa zuwa dai yanzu magoya bayan yan takarar shugaban kasa karkashin inuwar jam'iyyu kamar su APC, PDP, Labour Party, NPP sun fara farfaganda tsakanin juna a game da tallata yan takarar da suke marawa baya lamarin da masana siyasa ke ganin wayarwa jama'a kai kan mahimmancin zaben waɗanda suka cancanta ita ce mafita Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.